الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى بدك من دنجينيه mamal lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 4 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 3 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 18 a bangaren lissafi suratul kahf kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata na'am
mace ce take da ruwa kuma suna tare da ta sai ruwan ta ce ta nemi ita biyar tatar mijin sai ya sake ta in kuma ba haka nan ba za ta fi ne ba ita mace ya za ta yi
wai misali mace ce ce mahaifiyarta ta tursasa mata cewa dole ta rabu da mijin da mijinta za ta mata biyayya ko ba za ta mata ba baya halatta ta yi mata biyayya an gane ko uwa ko uba a matsayinsu tursasa diyarsu akan cewa ta rabu da mijin da take aure da shi wannan kwata-kwata baya dacewa amma shi miji da yake saki a hannun shi yake to uwa ko uba suna iya tilasa dan su ya saki matar da yake aure da ita kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbata akan haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yana aure da wata mata yana son ta yana kaunarta sai dai mahaifinsa Umar yana kyamarta saboda wasu miyagun halaye nata baya son dan shi ya ci gaba da zama da ita ya umarci dan shi Abdullahi cewa ya saki wannan mata Abdullahi sai ya ki sakinta Umar ya kai karan dan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labarin lamarin da ya gudana tsakankaninsu na cewa ya umarci shi ya saki wannan mata ya ki saka Manzon Allah sai ya kira ya Abdullahi sai ya ce masa maza ka bi umarnin mahaifinka matar nan ka saki ta to a karkashin wannan hadisi malamai suka ce a duk lokacin da mahaifi ya tursasa dan shi cewa ya saki mace dole ne ya sake ta duk sanda yake mata kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ya Abdullahi ya tursasa shi ya ce masa maza ka bi umarnin mahaifinka haka wani mutum ya zo wajen Abu Darda Allah ya kara masa yadda yake ce masa ina aure da mata ina son ta ina kaunarta amma mahaifiyata ba ta son ta yaya ka gani ci gaba da zama zan yi da ita ko kuma umarnin mahaifiyata zan bi Abu Darda'i yake ce masa abinda nake so ka sani naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa alwalidu asau alwalidu awsadu abwabil janna mahaifi sawa'an uwa ko uba wato su ne fiyayyun kofa ta aljanna daga cikin kofofin aljanna ma'ana mahaifi shine fiyayyen kofa daga cikin kofofin aljanna, wanda idan bawa ya biyo wannan hanya a sauƙaƙe zai samu aljanna in dai biyayya ga mahaifansa. Shine yace in ka so ka kiyaye wannan kofa ko ka tozartar da ita, ni dai na faɗa maka kenan taka ta rage. Kaga anan yana masa hannunka mai sanda cewa ka bi umarnin mahaifiyarka ka rabu da ita. Kuma haka Isma'il alaihi salam, lokacin da Ibrahim alaihi salam ya kawo masa ziyara bayan Isma'il ya girma har yayi aure, Ibrahim alaihi salam da ya zo gidan Isma'il, Isma'il baya nan, sai yake tambayar matarsa, sai yake cewa ina mijinki? Sai ta ce ya huta. Yaya yanayin zaman ku yake da shi? Tai ta jaje, banda kaza banda kaza, ba mu da kaza ba mu da kaza, tai ta jaje, tai ta fallasa shi. Annabi Ibrahim alaihi salam sai yace da ita, idan mijinki ya dawo ki ce masa wani dattijo mai kama kaza da kaza ya zo, kuma yana gaishe da shi, kuma yana umarninsa cewa ya canza dangarmar kofar ɗakinsa. Lokacin da Isma'il alaihi salam ya dawo, matarsa ta bashi labarin cewa bayan fitarsa wani dattijo ya zo mai kama kaza, mai kama kaza, mai kama kaza da kaza, kuma ga saƙon da ya bada, in faɗa maka cewa ka canza dangarmar kofar ɗakinka. Ya ce mata, to ai wannan dattijo da kike faɗa mahaifina ne Ibrahim alaihi salam, kuma wannan saƙo da ya baki kinaya ce yake cewa in rabu da ke, ke ba matar ƙwarai ba ce, bai dace ba in ci gaba da zama da ke, take in ke Isma'il alaihi salam ya rabu da ita. To don haka kasancewar a nan uwa ko uba suna da ƴancin da za su tilasa ɗansu ya saki matar shi, amma ita uwa ta ce ma matar, ta ce ma ɗiyarta ki rabu da wannan miji, ko babanta ya ce ki rabu da shi, wannan kwata-kwata baya dacewa, saboda saki ba a hannunta ba yake. In ba laihin tsaye, ba laihin zamne, kuka sanya ta ta nemi cewa mijinta ya sake ta, to wannan ita matar da ta nemi mijinta ya sake ta, to wannan Allah ya haramta mata gidan aljanna, ƙanshin aljanna ba ta ji. Duk matar da ta tambayi mijinta saki, haka kawai, ba wani al'amari ya kai ya kawo, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana haramta mata aljanna. A nan kuma in har kun tirsasa ta cewa ta rabu da shi, ku san da cewa saki ba a hannunta ba yake, a hannun mijinta yake. In ba ta zauna da shi ba, dole sai ta rama masa sadakin shi, sai dai a je gaban alƙali a yi hulu. An gane ku? Don haka kenan uwa ko uba su ne suke da ƴancin su tirsasa ɗansu ya saki matar shi, domin saki a hannun shi yake, ita kuma mace saki ba a hannunta ba yake. Kenan na maganar cewa ta rabu da shi, wannan kwata-kwata bai dace ba. Idan zuga ta suka yi suka lalata tsakanin ta da mijinta, to wannan a ranar kiyama Ubangiji Ta'ala zai rufe tsakaninsu da duk abin da suke so, domin duk wanda ya ɓata tsakanin miji da mata ya kai kawo, to wannan Allah zai raba shi tsakanin shi da duk wani abin da yake so a ranar kiyama. Na'am. Akan ni?
Tawadu.
Eh.
Amma akwai muhallin shi a inda ya kamata a yi shi, kuma mene ne yake, wani ayyuka ne mutum ya kamata ya riga yi da ya samu wannan ya zo a cikin?
Wai kaskanta kai, a wani muhalli ne ya dace mutum ya kaskanta kai? A duk lokacin da ya kasance tsakaninka da ɗan uwanka muminai, to wajibi ne ka kaskantar da kanka, kada ka nuna cewa kafi wani daga cikinsu. Ka maida kanka cewa kowa ya fi ka, kowa shi yake sama da kai, kai kake kasa da kowa. Ka ringa ganin kasawar kanka da gajiyawarka, wannan shi ne ka'ida. Amma duk wani wanda ya kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kangare masa, to ba a buƙatar ka nuna kaskanci gare shi, ba a buƙatar ka kaskanta masa kai. Domin Allah ya ajiye mana ka'ida, Ubangiji Ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عائزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون اللوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الشاهد أبنجي تعالى يكتشر وفسوف يأتي الله بقوم da sannan Allah zai zo da wasu jama'a na musamman, an gane ku, yuhibbuhum, wanda Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala ke kaunarsu, wa yuhibbunahu, su ma suna kaunar Ubangijinsu. Azillatin alal mu'minina, masu kaskanta kai ga 'yan uwansu mu'minai, sai yace a'izzatin alal kafirina, masu nuna isa da kasaita ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan aya mi take nunawa, wanda ya zama wajibi ka kaskanta masa kai shine dan uwanka mu'mini. A duk lokacin da kake tare da ɗan uwanka mu'minai, to ka nuna cewa kai ba kowa bane, kowa ya fi ka. Amma kafiri kada ka nuna masa kaskanci, ka nuna masa kai kake sama da shi, domin al-islamu ya alu wa la yu'la alayhi, musulunci shi yake ɗaukaka ya danne komai, shi ba a ɗaukaka a kan shi. Duk wanda Allah ya azurta shi da musulunci, shi yake da daraja da ɗaukaka a duniya, haka shi yake da matsayi madaukaki a gobe kiyama. Sakamakon duk wanda ya kaskanta kai, wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gada masa gidan aljanna a gobe kiyama. Duk wanda ya kaskantar da kanshi a wannan rayuwa ta duniya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sakauta masa da abubuwa biyu. Abu na farko a duniya, Allah zai ɗaukaka matsayinsa, zai ɗaukaka darajar shi, an gane ko? Sakamako na biyu, daraja ta hakika a gobe kiyama ita ce gidan aljanna, saboda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah aw kama qala, duk wanda ya kaskanta kai saboda Allah, to Allah ya yi alƙawarin ɗaukaka matsayin shi da darajar shi. Kuma haka Allah ya faɗa a cikin, wato a can cikin suratul Qasas, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ubangiji ta'ala yace tilka darul akhira, wancan gida na ƙarshe aljanna, Ubangiji ta'ala yace naj'aluha, muna keɓantar wannan gida lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi, ga waɗanda ba sa nihin ɗagin kai, wato abin ƙasa. Duk wanda baya ɗagin kai abin ƙasa, wala fasada, kuma baya ƙoƙarin yaɗa ɓanna abin ƙasa, to su ne Allah ya tanada ma gidan aljanna a gobe kiyama. Don haka matuƙar za ka ɗaukaka kanka ka nuna ka fi jama'a, kai wata tsiya ne, to Allah zai kunyatar da kai, ya kaskanta kai, ya wulakanta ka, ka zama ba kowa ba, ka zamanto ba wata tsiya ba a cikin jama'a. Za ka zamanto tamkar hayaƙi, da zara an hura wuta hayaƙi ya yi tashi yake sama yana turo ko, sai ya yi ƙoƙarin kere abubuwa, amma zuwa jimawa sai ya baje, babu shi babu alamarsa, an gane ku? Babu shi babu alamarsa. Don haka shi kuma kaskanta kai kala biyu ne. Farko shi ne kaskanta kai ga Ubangijinka. Menene kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Shi ne karɓar gaskiya. Duk wanda ya faɗa maka gaskiya, ka tabbata gaskiya ce, sawa an sa'an ka ne ko ya fi ka ko ƙasa da kai yake, to wannan wajibi ne ka kaskanta kai ka karɓi wannan gaskiya. Abu na biyu, kaskanta kai ga bayin Allah, kar ka nuna cewa ka fi jama'a, ka nuna cewa kowa ya fi ka, kai kake ƙasa da kowa. To duk wanda ya kasance akan haka shi ne ake kira al-mutawadhi, ma'ana mai kaskanta kai. Alƙawari na farko, Allah zai ɗaukaka matsayin shi, ya ɗaukaka darajar shi a nan duniya. Abu na biyu kuma, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gada masa gidan aljanna a gobe kiyama. Faɗakarwa akan tambayarka ta jiya na cewa addu'a ta hawan abun hawa, kafin mutum ya hau abun hawa ne yake yin addu'a, ko sai bayan ya hau abun hawa? Amsar da muka baka ita, wannan addu'a kana yin ta ne sai bayan ka daidaita akan abun hawanka. Misali, in keke ne sai ka hau ka zauna, in babur ne kazalika sai ka hau ka zauna, in mota ce haka, in raƙumi ne, in ma menene sai ka hau ka zauna. Amma kasancewar akwai ɗan ƙarin bayani takaitacce, kamar yadda hadisi ne ingantacce wanda yana cikin wato sunan Tirmidhi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin Ali ibn Rabi'a Allah ya ji kansa yake cewa shahidtu Ali ibn Abi Talib na halarci Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda utiya bi dabbati li yarkabaha an zo masa da wata dabba domin ya hau falamma wada'a rijlahu fi rikab lokacin da wato Ali dan Abi Talib ya dora kafarsa wato akan likafa me ake cewa likafa idan ka dauki doki idan aka masa sirdi shin ba akwai wata fata wadda take zaruwa a kullu wani karfi akan ta wadda mahayi yake dan sa kafar shi a farko to wannan ita ce ake kiranta likafa duk da cewa likafa asalin kalima ce arabiya amma sai aka gurguntar da ita aka maida ta Hausa abinda ake kiran shi rikab ake kiran shi da larabci kenan shine a Hausa ake cewa likafa to shine yace falamma wada'a rijlahu fi rikab lokacin da Ali dan Abi Talib ya dora kafarsa akan likafa kamar misali in keke ne kenan lokacin da ka dora kafarka akan feda kada sai yace bismillah sai da maimaita su uku falamma stawa ala zahriha lokacin da ya hau kan dabbar ya dideta kada sai yace alhamdulillah thumma qala sannan sai yace subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun an gane ko kenan da ya hau ya dideta akan abun hawan sai yace alhamdulillah ya kyautata yabo da godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai ya karanta wannan addu'a wanda aya ce ta Alqur'ani subhanallazi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbata ga Ubangijin da ya hure mana wannan abun hawa in ba dan hurewa ta Ubangiji subhanahu wata'ala yaya za a yi ka kama akalar raƙumi ka haushi ka kama akalar raƙumi ka durƙusar da shi ya durƙusa sannan ka hau kuma ya tashi tafi da kai duk inda kake bukata in ba dan hurewa ta Ubangiji subhanahu wata'ala ina dan adam ina hawan duki ina shi ina hawan giwa hatta da wannan keke da muke hawa ko babur ko mota hurewa ce ta Ubangiji in ba dan hurewa ta Ubangiji ba yanda za a yi ka ja mota to shine manzon Allah yayi karanta wannan addu'a shine Ali dan Abi Talib ya karanta wannan aya subhanallazi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbata ga Ubangiji da ya hure mana wannan abun hawa wama kunna lahu muqrinina bamu zamanto masu wani iko wato akan wannan abun hawa in ba dan hurewa ta Ubangiji ba yanda za a yi ka iya masa wa inna ila rabbina lamunqalibuna lalle mu masu komawa ne zuwa ga Ubangijin mu koma ta halin kaka thumma qala sannan Ali sai yace alhamdulillah sai da ya fada su uku thumma qala sannan sai yace Allahu akbar su uku thumma qala sannan sai yace subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sannan sai yace tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na inni qad zalamtu nafsi lalle ni na zalunci kaina faghfirli ya Ubangiji na ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu wanda ya isa ya gafarta ma bawa zanubansa face kai thumma bashika Ali dan Abi Talib sai kilkile da dariya Ali ibn Rabi'a yace kultu sai nace masa min ayi shay'in bahikta ya amirul mu'minin ya kai shugaban mu'minai me yasa kake dariya menene ya sanya ka kake dariya kada sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana'a kama sana'atu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naga ya aikata irin yanda nayi da zai dora kafarsa akan likafa manzon Allah yace bismillah da ya hawaye daidaita ya wannan addu'a thumma bashika sannan sai manzon Allah yayi dariya fa kuntu sai nace min ayi shay'in bahikta ya rasulullah ya manzon Allah me kake ma dariya shi Ali ya tambaye manzon Allah a lokacin da ya ga kada sai yace inna rabbaka lalle ubangijinka la ya'jabu min abdihi ubangijinka yana mamaki game da bawansa idza qala idan yace rabbi ighfirli dhunubi ya ubangiji na ka gafarta min zanubaina innahu la yaghfiru dhunuba ghayruk, cewa ba wanda ke gafarar zunubi banda kai. Anan mukalli wato kasancewar tsantsar koyi na manzon jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan manzon Allah da yayi hawu abin hawa yayi addu'a, manzon Allah ya kilkile da dariya. Aliyu ya tambaye shi, ya rasulullahi me kake ma dariya? Manzon Allah sai ya fada masa, yace lalle ubangijinka yana mamakin bawansa idan yace ya ubangiji na ka gafarta min zanubai na, domin ba wanda yake sai ya gafara zanubai banda kai. Wannan abu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma dariya, abin ya burge shi, ya kayatar da shi. To dan haka Aliyu dan Abi Talib shi ma da ya hau abun hawa yayi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, Aliyu sai ya kilkile da dariya kamar yanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga yayi haka. Amma ho ba dan an sunnanta mana in ka haucewa sai kai dariya, a'a, gane ku iya abinda zaka yi addu'ar ita ce zaka. To dan haka dai a takeice kenan anan mun fahimci ita wannan addu'a, in zaka hau lokacin da ka meka kafarka kenan cikin mota ko kuma ka dora akan babur zaka wannan sai ka ce bismillah, lokacin da ka daga kafarka zaka hau kenan. In ka hau ka zauna zaka yi wannan addu'a, in mota ce lokacin da ka daga kafarka kenan zaka shiga zaka ce bismillah, idan ka hau ka zauna kafin ka motsa sai ka yi wannan addu'a, ko abin da ya kama da ita. Sannan kuma tambayar ka ta biyu ta wajen addu'o'i, addu'a wadda ake yi ta shiga gari, shi ma ta gamu ta rabu, domin akwai gari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi addu'a, akwai kuma addu'a da yake ta in ya dawo gida, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a idan ya shiga wata alkarya, alkaryar da bai taba shigarta ba, duk garin da manzon Allah bai taba shiga ba idan zai shiga to ga addu'a da yake. An gane ku? Kenan anan me muke so mu gane, garin da baka taba shiga ba in zaka shiga to ga addu'ar da ake yi. Shine Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, Allah ya kara masa yadda, yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhula qaryatin lam yadkhulha, wato ya kasance idan yayi nihin shiga wata alkarya, alkaryar da bai taba shiga ba, manzon Allah baya shiga sai ya karanta wannan addu'a. Sai ya ce Allahumma rabbas samawati sab'i wama aqwama wama adlant wa rabbal ardina sab'i wama aqallat, ko kuma Allahumma rabbas samawati sab'i wama adlant wa rabbal ardina sab'i wama aqallat wa rabbash shayatini wama adlant wa rabbar riyahi wama dharrat, as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha. Yakan ce Allahumma ya ubangiji na rabbas samawati sab'i, ya ubangijin sammai bakwai, wama adallat, da abinda sammai bakwai ta masa inuwa gaba daya, wa rabbal ardina sab'i, ya ubangijin kassai bakwai, wama aqallat, da abinda kassai bakwai gaba daya suka dauka, domin komai da ka sani akan duran kasa yake. Sai yace wa rabbash shayatini, ya ubangijin shaydanu, wa ma aballat, da duk abinda shaydanu suka batar da su, wa rabbar riyahi, ya ubangijin duk wata iska, wa ma zarrat, da abinda ita iskar ta shekar da shi, as'aluka khayraha wa khayra ma fiha, ya ubangiji na ina roƙonka alkhairin wannan alkarya da alkhairin da yake cikin ta, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha, ya ubangiji na ina neman tsari da kariya da kai min sharriha, game da sharrin wannan alkarya, wa sharri ma fiha, da duk wani sharri da mugunta wanda ke cikin ta. Kenan wannan addu'a ce wanda aka sunnanta mana a duk lokacin da zamu shiga garin da bamu taba shiga ba. Amma misali yanzu garin ku ne zaka dawo, to lokacin da zaka dawo garin ku shi akwai addu'a ta musamman wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi lokacin da kenan ya dawo gida, kamar yanda hadisi ne sahihi, hadisi ne sahihi shine idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida, kafin ya shigo in ya hango gine-ginen alkarya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce ayibuna taibuna ha'abiduna li rabbina hamidun, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce ayibuna, wato mun dawo, ko kuma ayibuna kenan muna masu dawowa, ta'ibuna, muna masu komawa ga Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala da tuba. Sai ya ce abiduna, kuma muna masu kadaita Ubangijinmu a cikin ibada. Sai ya ce li rabbina hamiduna, kuma mu masu godiya ne, masu yabo ne ga Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. To wannan addu'a ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin ta, wato a duk lokacin da kenan ya dawo daga bulaguro. An gane ko? Kafin haka kenan yakan ce a burku, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. An gane ko? Kamar yadda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin. Hadisin na cikin Sahihul Bukhari, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umra yukabbiru ala kulli sharafin min al-ard thalathata kabirat thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna. A wannan riwaya akwai ziyada aibuna insha Allah, ta'ibuna, abiduna, sajiduna li rabbina hamidun, sadaqa Allah wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Haka yake wannan addu'a kenan lokacin da ya dawo daga bulaguro. Shi a wannan riwaya ya ce idan ya dawo daga yaki ko haji ko umra. To dan haka malamai suka ce bai ke banda da dawowa daga yaki ko haji ko umra, dukkan bulaguro idan mutum ya dawo to wannan addu'a ake buƙatar yayi. Idan yana cikin tafiya in ya hayo kan tudu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sai yayi su'u a duk lokacin da yake hawa tudu. Sai yayi kabbara su'u. Kenan lokacin da zai dawo gida idan ya hango gine-ginen alƙarya, to manzon Allah yakan yi wannan addu'a. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 16 a cikin wannan sura ta 18, suratul Kahf, wanda aya ta 16 tana bayani game da wato waɗannan matasa ko mu ce samari waɗanda suka guje ma fitina, ma'ana suka je suka samu kogo suka shige ba dan komai ba, dan su tsira da addininsu, domin sun samu kansu a cikin wani lokaci wanda yake na fitina. Domin kasancewar shugaban a wannan lokaci da sauran jama'a, galibin su bautar gumaka suke ba sa bautar Allah. Su kuma wannan matasa ne wanda Allah ya fahimtar da su gaskiya. Aka nemi cewa su bauta ma wani Allah, suka ce ba za su yi ba. Wanda duk wanda ya ki ko za a ci gaba da azabtar da shi, me za a yi? Sai suka yi hijira suka fita. Da suka fita sai suka je suka samu wani kogon dutse. To wannan kogon dutse ne da za su shiga, junansu yake ba junansu, wato junansu yake faɗa ma junansu, kamar yadda Allah ya hakaito mana a nan. Shi ne Ubangiji Ta'ala yake cewa wa izitazantumuhum, wato junansu ya faɗa ma juna suka ce idan kun ƙaurace ma jama'arku, kun nuna musu cewa ba za ku juya hannun abu ba baya, ba za ku bauta ma kowa banda Ubangijin da ya halicce ku. Shi ne ya ce wa ma ya abuduna illallah, idan kuka ƙaurace musu, kuka ƙaurace ma duk wani abin da suke bauta ma illallah, banda Allahn da ya halicci halittu shi kadai, fa'awu ilal kahfi, suka ce da majunansu ku taro jiki zuwa wani kogo. Idan kuka taro jiki zuwa wani kogo kuka shiga, yanshur lakum rabbukum min rahmati, ubangijinku wato zai shimfida muku wato jin kansa. Me suke nihi a nan? Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ubangijinku zai shimfida muku jin kansa, ma'ana zai shimfida muku rahamarsa. Duk wani abin da kuke bukata ubangijinku subhanahu wa ta'ala zai hore ku. Wannan dama alkawari ne, duk wanda ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala ya dau alkawarin isar masa duk abin da ya sa gaba. Abin da yake nihin samu Allah zai hada shi da abin da yake nihin ya samu. Duk wani abin da yake tsoro Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bashi tsaro da kariya. Shi ne suka ce yanshur lakum rabbukum min rahmati, ubangijinku zai shimfida muku jin kansa. Wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa, Ubangijin ku zai shirya muku mirfaka duk wani abu wanda zai tausasa wato lamarin ku, duk wani abu da zai kawo muku sauki game da lamarin ku, to Ubangijin ku subhanahu wataala zai kaddara muku shi, zai shirya muku shi. To wannan haka ne, duk mutumin da ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala to kada ya ji tsoron wani abu da zai biyo baya na kaskanci, ma'ana Ubangiji subhanahu wataala zai isa masa lamarin sa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa man yatawakkala 'ala Allahi fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara ga Allah, duk wanda ya maida lamarin sa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala to Allah ya isa masa. Shine anan kaga wannan yaqinin su ne game da Ubangiji subhanahu wataala, sun tabbata Ubangiji ta'ala ba zai kunyatar da su ba, dan haka junan su suka fada ma juna, in har kun kaurace ma jama'ar ku, kun kaurace ma duk wani abin da suke bauta ma abin da Allah, kuka kadaita Ubangijin ku a cikin ibada, to abinda muke ba ku shawara ku taro jiki zuwa kogon dutse, an gane ku, domin ita ce mafaka, yanshur lakum rabbukum min rahmati, Ubangijin ku kenan zai shimfida muku jin kansa, zai shimfida muku daga cikin jin kansa, kuma Ubangijin ku zai kaddara muku duk wani abu wanda zai sauƙaƙa lamarin ku. Zamu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala: "Wa tarash shamsa idha tala'at tazawwaru an kahfihim dhaatal yamini wa idha gharabat taqribuhum dhaatal shimali wa hum fi fajwatin min dhalika min ayatillah man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhaatal yamini wa dhaatal shimal wa qalbuhum basidun dhira'ayhi bil wasiyyid law yaqala'ta 'alayhim law allaita minhum firaran wa lam yulita minhum ru'ba wa kadhalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum qala qa'ilun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Ubangiji ta'ala ke faɗa wata rashinsa, ma'ana bayan sun shiga kogo sun faki, Ubangiji ta'ala ya ce wata rashinsa, wato za ka ga rana idza qala'at, a lokacin da ta hudu, tazawaru an kahfihim zatal yamini, Ubangiji ta'ala ya ce takan karkata gabarun kogonsu wajen dama. Idan rana ta je hudowa, to za ta dan karkace ma kogon, ba ta tunkararsa balantana haskenta da gumunta ya shigo, ko kuma mu ce balantana gumunta ya shigo ya cutar da su. Shi ne ya ce wata rashinsa, Ubangiji ta'ala ya ce kakan ga rana idza qala'at, idan ta hudo, tazawaru an kahfihim, takan karkata gabarun kogonsu za ta yamini wajen dama, wa idza gharabat, idan ta yi nihin fadawa, taqribuhum zata shimali, Ubangiji ta'ala ya ce takan ketare wato kogon zata shimali ta yi wajen hagu, wa hum fi fajwatin minhu, Ubangiji ta'ala ya ce alhali su ko suna cikin wani balbali na kogon, ma'ana suna cikin wata balfajiya ta kogo. Sai ya ce zalika min ayatillah, yin haka wato yana daga cikin dalilai na kadaitakar Ubangiji subhanahu wataala da kudurar shi akan kowa da komai, wanda ita rana in ta je hudowa, in dai akwai kofa to haskenta sai ya shiga da gumunta, in bai shiga ba a wajen hudowar ta to wajen fadawar ta za ta shiga. To hikima ta Ubangiji subhanahu wataala, wannan kugo da suka shiga suka kasance a cikin wani balbali, kudura ta Ubangiji subhanahu wataala sai ya sanya rana in ta hudo to ba ta gabatar wannan kugu kai tsaye haskenta da gumunta ya shiga, sai ta dan karkace ma wannan kofar kugon sai ta yi wajen dama, in ta je fadawa kuma sai ta danke ta ri wannan kogo domin lafazin taqridu kuma an ciro shi ne daga alqardu idan aka ce alqardu shine alqaqu ma'ana yanke abu ma'ana sai ta ketare wannan kogo nasu an gane ko hasken ta kenan gumin ta baya shiga ubangiji ta'ala ya ce wa hum fi fajwatin minhu alhali suko suna cikin wani balbali wato na kogon dan haka a takaice kenan rana ba hasken ta ko kuma ce gumin ta baya shiga a lokacin hudowar ta ko a cikin lokacin fadawar ta ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba musu wannan mazauni illa kawai iska wadda take tacecciya da haske wanda yake yana shiga amma gumin rana baya shiga saboda in a ce yana shiga wannan matsala ce kenan zai iya canza musu jikin su da duk wani al'amari wanda yake nasu to hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da yake so ya nuna ma bayinsa aya cewa shi yake da iko akan kowa da komai ubangiji ta'ala sai yake canza ma rana da safi da tafiya in ta hudo kenan sai ta dan karkace wajen dama a wajen hudo wata kenan gumin ta baya shiga in ta je fadawa sai ta dan ketare kogon kenan hasken ta da wannan baya shiga shine ubangiji ta'ala yace wa hum fi fajwatin minhu alhali su ku suna cikin wani barbadi ko kace wata farfajiya ta kogon ubangiji ta'ala sai yace zalika yin haka min ayatillahi yana daga cikin dalilai na kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala da kadai ta karshe a cikin ibada kenan ubangijin da ke aikata haka shi ya cancanta a kadai ta shi a cikin ibada sai yace man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtad wannan shine shiryayye an gane ko kul innal huda hudallahi shiriya ta ubangiji ita ce shiriya domin duk wanda Allah ya shiryar da shi to wannan ita ce shiriya ta hakika wace shiriya ake nihi anan ita ce hidayatut tawfiq yi ma bawa dace dangane da karbar musulunci wannan abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wata'ala wanda ba wanda ya isa ya mallaka ma bawa banda ubangijin da ya halicce shi duk famar da zaka yi akan shiryar da mutum yayi imani to wannan sai idan Allah ya so kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahili kamar yadda yake fada walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrimu an-nasa hatta yakunu mu'mini da ubangijin ka ya so da duk waɗanda suke duran ƙasa gaba ɗaya da su yi imani ubangiji ta'ala yace afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'mini shin yanzu kai ka isa ka tirsasa mutane har su zama mu'minai to dan haka kasancewar hidayatut tawfiq amma bawa ga mankatari dangane da yin imani wannan abu ne wanda ke hannun Allah manzannin Allah da waɗanda suke magadan su malamai Allah ya ba su shiriya amma shiriyar da aka ba su ita ce hidayatud dalala wal irshad hidayatud dalalatin wal irshad ma'ana shiriya ta a nuna ma mutun hanya a masa bayani a nuna masa hanya ta ƙurai a nuna masa hanya ta banza ya zaba ma kansa kenan wanda ya ga ta dace masa kenan wannan Allah ya mallaka ma malamai a maka bayani a nuna maka hanyar da in ka bi ta ba inda za ta taka burki da kai gobe kiyama face aljanna a nuna maka hanyar da in ka bi ta wali iyazu billahi babu inda za ta tsaya da kai face wuta kuma a nuna maka cewa ga wadda tafi dacewa ka zaba ma kanka ita ce hanya ta shiriya to wannan Allah ya mallaka ma manzanninsa ya mallaka ma malamai to amma anan me ake nihi da yace man yahdillahu fa huwa al-muhtad duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye an gane ko domin duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya fitar da shi shine sai yace wa man yudlil duk wanda Allah ya fitar da shi ya kautar da shi ga barin tafarki madaidaici falan tajida lahu waliyan murshida ubangiji ta'ala yace ba za ka sama masa waliyan wato wani masoyi wanda zai ji kunci da magansa murshidan wanda zai nuna masa hanya ta kure cewa yi duk wanda Allah ya kaddara masa bata to ba wanda ya isa ya shiryar da shi dan haka a kullun bawa yayi fatan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi akan tafarki wanda yake da shiriya dan haka ubangiji ta'ala ya shar'anta mana a duk sallolin mu na farilla da nafila mu ringa maimaita wannan addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin shine yace wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi ya kautar da shi ga barin tafarki madaidaici falan tajida lahu waliya ba za ka sama masa wani majibincin lamari da zai jibinci lamarinsa murshidan wanda zai shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi famar aminsa Abu Dalib bai musulunta amma Allah bai so haka ba a ƙarshen mutuwarsa ya mutu akan kafirci manzon Allah ya samu damuwa Allah ya turo sakon cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa adamu bil muhtadi lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa sani dai Allah shi yake shiryar da wanda yake so ya shiryar da shi wa huwa adamu bil muhtadi ubangiji ta'ala shi yafi kowa sanin suwa suka cancanta a shiryar da su ubangiji ta'ala sai ya ce wa tahsabuhum aiqaban su waɗannan samari waɗanda suka shiga kogo Allah ya jefa musu bacci ubangiji ta'ala ya ce in har ka gansu wa tahsabuhum aiqaban za ka zaci cewa a farke suke domin idanunsu a buɗe suke wa hum ruqud ubangiji ta'ala ya ce alhadi ku dukkansu bacci suke ma'ana in ka gansu za ka yi zaton cewa a farke suke saboda idanunsu a buɗe suke kuma gaya suna numfasawa ido a buɗe jiki yana numfasawa kenan za ka yi zaton cewa a farke suke wa hum ruqud alhadi ku bacci suke lafazin ruqud jami'i ne na raqid in aka ce raqid kenan mai bacci shine ubangiji ta'ala yace wa tahsabuhum aiqaban idan ka gansu za ka yi zaton cewa a farke suke wa hum ruqud alhadi ku bacci suke ubangiji ta'ala yace wannan ma aya ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wani kallibuhum ubangiji ta'ala yace muna juya su zatal yamini bangaren dama wa zatal shimali da bangaren hagu lokaci zuwa lokaci hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala lokaci zuwa lokaci sai Allah sai ya juya su bangaren dama hallo idan aka samu wani lokaci sai su juya bangaren hagu shine malamai wasu suka ce a duk shekara su ɗaya ne Allah yake juya su wasu malamai suka ce a duk shekara su biyu Allah yake juya su bangaren dama da bangaren hagu duk da cewa babu wani dalili wanda ya kayyade lokacin Allah dai ya faɗa ya ce wa nuqallibuhum mukan juya su zatal yamini wato wajen dama a wani lokaci wa zatal shimali wani lokaci kuma mu juya su bangaren wato shine hagu shine anan malamai suka ce dan kada wato fuskar ƙasa ta ma jikin su wata illa hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wa kalbuhum basidun zira'aihi bil wasi ubangiji ta'ala yace karan su wanda yake tare da su basidun zira'aihi yana mai shimfida dama tsansa bil wasi wato a kofar kurwa akwai wani kare tare da su lokacin da suka shiga to shi karen yana kofar kurwan ya shimfida dama tsansa in aka ce damtse kenan nan an gane ko kamar irin kwancin da kare yake a kofar kurwan shi yayi kwance ya shimfida dama tsansa ubangiji ta'ala yace lawi tala'ata alaihim da ka daika wato ga waɗannan samari kaga yanayin da suke ciki Allah yake faɗa ba manzonsa lawi tala'ata alaihim ubangiji ta'ala yace da ka daika ka gansu lawallaita minhum firara ubangiji ta'ala yace na rantse da girma na da buwayata da ka juya baya ga barinsu don gudu wala mulikita minhum ru'wa ubangiji ta'ala yace da an cika ka da tsoro wato game da ganin su domin Allah ya tabbatar da su da wani kwarjini idan ka gansu zaka juye baya da gudu zaka tsorata nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah yake haka yito masa cewa inda ya ga yanayin da suke ciki to da ya cika da tsoro kuma da ya juye baya da gudu wannan kuma hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da kudurar shi Allah ya tufatar da su da wani kurjini wanda duk wanda ya gansu to ba zai tsaya ba an gane ko ai sai in ka samu damar tsayawa ma sannan zaka kusanci abu to daga zaran ka tinkare shi dole zaka yi baye da gudu shine Allah ya ce lawi tala'ata alaihim da ka leka gare su kaga yanda suke lawallaita minhum firaran ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwayata da ka juya musu baya firaran dan gudu wala mulikita minhum ru'ba ubangiji ta'ala yace da an cika ka da tsoro minhum game da ganin su ma'ana da zaka tsorata ka ja da baya Ubangiji ta'ala sai ya ce wa kazalika, kamar yanda muka sanya su bacci ba'athnahu, Ubangiji ta'ala ya ce haka muka tayar da su, kenan kamar yanda mu ne muka sanya su bacci ba'athnahu, Ubangiji ta'ala ya ce haka da lokacin falkawa yayi mu ne muka falkar da su. Liyatasa'alu bainahum, wato dan su yi tambaya tsakankanin su, ma'ana junan su ya tambayi juna, kowa ya tambayi labarin wannan yanayi gwargwadon zaman da aka yi. Ubangiji ta'ala ya ce qala qa'ilun minhum, sai wani mai fada daga cikin su ya fada, ya ce kam labistu, ya ce ya ku jama'a, gwargwadon zamani nawa ne kuka zauna a cikin wannan koko? A junan su ne suke tambayar juna bayan an falka, kai wai zaman da muka yi a cikin kogon nan gwargwadon wani zamani ne, kwana nawa muka yi, ko kuma awa nawa muka yi, ko minti nawa muka yi? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, sai suka ce kai mun zauna fa a cikin wannan kogo yini guda ko kuma sharan yini. An gane ko labisna yawman, suka ce mun zauna yini guda. In aka ce yini, wato daga safiya zuwa fadawar rana shine yini, daga hudowar rana zuwa fadawarta wannan shine yini. An gane ku? Shi ne suka ce labisna yawman, wato mun zauna yini daya aw ba'da yawm, ko kuma sharan yini. Wato sun faɗa haka domin kasancewar kamar yadda malamai suka faɗa sun shiga wannan kogo da sassafe, lokacin falkawarsu murice ta yi, rana ta kusa fadawa a lokacin da suka farka, don haka sai suka yi zaton cewa yinin su ɗaya a cikin wannan kogo. Ko kuma da suka yi nazari suka ga har yanzu rana ga ta nan bata fada ba da sauranta, kenan yinin kanshi ba yi da cikewa ba, da sahi aka shiga amma rana bata fada ba ga ya an farka. To yin suka yi zaton cewa in ma ya zamanto mun zauna yini guda ko kuma sharan yini. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, sai suka ce ku rabu da wannan sabani na cewa yini guda ko kuma rabin yini. Wasu daga cikin su suka ce da Allah ku daina wannan sabani, rabbukum a'lamu bima labistum, ubangijin ku shine masani game da gwargwadon zaman da kuka yi a cikin wannan kogo. An gane ku? Waccan jayayya a batta. Fa ba'su ahadakum, ku aika ɗaya daga cikin ku bi wariki kuma hazihi, da kuɗaɗen ku wannan, ilal madinati, izuwa wannan birni. Fa ba'su ahadakum bi wariki kuma hazihi, ku aika ɗaya daga cikin ku da kuɗaɗen ku wannan, ilal madinati, izuwa wannan birni, ma'ana ku aika shi. Idan aka ce alwariq, su ne kuɗaɗe waɗanda ake kera su da azurfa. Falyanzur, idan kun aika shi je yayi nazari ya diba ya gani, ayyuha azka ba'aman, wani abincin alkaryar ne mafi tsarkin abinci, ya diba abincin da ya fi kowane abinci halacci, ko kuma abincin da ya fi kowane abinci kyawu. An gane ku? Domin lafazin azka an ciro shi ne daga at-tazkiya. At-tazkiya na ɗaukan ma'ana at-tadhir, me ake nihi da tsarkin abinci shine halaccinsa. Shine suka ce falyanzur, ya tafi zuwa wannan alkarya ya yi ƙoƙari ya diba, ayyuha azka ta'aman, wani abincinta ne mafi tsarkakar abinci, fali ya aji kun bi rizikin minhu, ya zo muku da abinci daga wannan alkarya. Don haka abinci arziki ne, kamar yadda anan Allah ya ambace shi da cewa arziki, domin babu arzikin da ya wuce abinci. Shi ne ya ce fali ya aji kun bi rizikin minhu, ya zo muku da abinci, wato daga wannan birni, wani ya talabbaf, wato ya yi ƙoƙarin fakewa. An gane ku? Kar wani ya gan shi ya ba a sannu. Wala yushiran nabikum ahada, kuma kar ya sanar da daidai da mutum ɗaya game da ku, ya sanar da ku ya ce a akwai wasu jama'a a cikin kogo kaza, kar ya gaya ma kowa. Haka suka ba da shawara tsakaninsu, kenan waccan jayayya a daina. Yanzu abin da za a yi, a ɗauki wannan kuɗaɗe a ba ɗaya daga cikinmu ya je wannan birni ya diba, wani abinci ne ya fi kowane abinci kyawo, ko kuma ya fi kowane abinci halarci, kenan ya zo mana da wannan abinci. Amma lokacin da zai tafi da lokacin da zai dawo, ya yi ƙoƙarin fakewa ya ba a sannu. An gane ku? Kar ya yi yadda zai bayyana wani ya gan shi. Kuma wala yushiran nabikum ahada, kuma kar ya yi sanar da daidai da mutum ɗaya game da ku ya ce akwai wata jama'a a cikin wani kogo a can, saboda a firgice suke. an gane ko su suna tsammanin wancan zamanin nasu ne yanda ake azautar da mutane a tirsasa su akan bauta ma wannan Allah suna tsammanin a wannan lokaci suke tunda su gani suke duka zaman da suka yi a wannan kogo yini ɗaya ne ko kuma sharan yini suka ce innahum in yabharu alaikum abinda yasa muka ce yayi kokarin fakewa yabi radi kenan yabi bango kuma kar ya nuna ma dai cewa akwai kukuna nan cikin wannan kogo suka ce innahum domin su jama'ar mu in yabharu alaikum in har suka yi rinjaye akan ku suka gano ku suka san inda kuke yarjumukum za su jajjefe ku har su mutu an gane ku kalima ta arrajim tana daukan ma'anar zazzagi da bakakken maganganu sannan kuma tana daukan ma'anar shine jajjefe mutun da dutse har ya mutu kamar yanda mahaifin Ibrahim alaihi salam yace masa da illam tantahi la arjumannak wa hajurni madiya shine anan suka ce yarjumukum in har suka yi rinjaye akan ku suka gano ga inda kuke yarjumukum za su jajjefe ku har ku mutu aw yuridukum fi millatihim ko kuma su dawo da ku kan addinin su wanda yake da shirka walan tuflihu idan abada idan in har kun koma zuwa ga addinin su walan tuflihu abada har abada ba za ku rabauta ba kun tabe duniya da lahira domin tababbe shine wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani wa kadhalika a'tharna alaihim ubangiji ta'ala yace wa kadhalika hakanan kamar yanda kenan suka yi kokarin boyewa kar wani ya san ga halin da suke ubangiji ta'ala yace a atharna alaihi muka nuna ma jama'a su hikima ta ubangiji su suna kokarin kare kansu kar wani ya gansu kar kowa ya san yanayin su to ubangiji ta'ala shi ko abin da yake nihi ta ba domin yanayin su da al'amarin su ya zamanto aya ne ga jama'a gashi ana karantawa yau har zuwa kiyama shine Allah yace wa kadhalika hakanan kenan kamar yanda muka tada su kuma suka yi kokarin cewa kar wani ya sallama rusu ubangiji ta'ala yace a atharna alaihi muka nuna ma jama'a waɗannan mutane li ya'lamu anna wa'adallahi haqqun dan su waɗannan jama'a da muka nuna musu wannan matasa su san da cewa alƙawarin Allah da yi alƙawari ne wanda yake na gaskiya an gane ko alƙawari kenan na tashi bayan mutuwa duk abinda Allah ya yi alƙawari alƙawari ne wanda yake na gaskiya shine yace wa kadhalika ubangiji ta'ala yace haka al'amarin yake a atharna alaihim muka nuna ma jama'a waɗannan matasa liya'lamu dan su jama'ar su yi sani anna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah na tashi bayan mutuwa gaskiya ne ga su Allah ya jefa musu bacci suka yi bacci sama da shekara 300 kuma Allah ya dawo musu da rayuwar su suka tashi shekara 300 suna bacci kamar yanda bayani zai zo nan gaba shine yace wa annas sa'ata kuma dan su yi sanin cewa tashin kiyama mai zawwa ce la raiba fiha babu kokonto game da zawwarta ubangiji ta'ala yace iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da wato suke jayayya na lamarin waɗannan matasa tsakanin su kenan bayan Allah ya farkar da su kuma sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsu to da Allah ya karbi rayuwarsu su waɗannan jama'a wanda Allah ya nuna musu wannan matasa sai suka ringa jayayya tsakankanin su kamar da lamarin waɗannan matasa yaya ya kamata a yi iz yatanaza'una bainahum amrahum yayin da su jama'ar da Allah ya nuna musu waɗannan matasa bayan Allah ya karbi rayuwar matasan sai suka ringa jayayya ta lamarin waɗannan matasa tsakanin su yaya ya kamata a yi fa qalu bunu alaihim bunyana wasu daga ciki sai suka ce ku gina wani gini na musamman wato akan kenan kabarin nasu ku gina wani gini wanda yake na musamman waɗannan kenan waɗanda suke su jama'ar garin waɗanda suke mushrikai su ne suka ce ku zo mu gina wani gini wanda yake na musamman akan wannan an gane ku fa qalu bunu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine masani wato game da lamarin su abinda za a yi kawai ku zo wato mu gina wani gini na musamman akan kaburansu qala alladhina qalabu ala amrihim waɗanda suka yi rinjaye akan lamarin matasan ya zamanto su suka cancanta da su domin duk lokacin da aka yi jayayya akan abu daya to wani yakan samu rinjaye akan dan uwansa wannan abu ya zama nashi shine Allah yace qala allazina ghalabu ala amrihim wadanda suka yi rinjaye akan lamarin su sai suka fada suka ce lanattakizanna alaihim masjida lalle ne zamu riki wato masallaci akan kenan kaburin su zamu gina masallaci amma wannan ba yana nuna halaccin a gina masallaci akan kaburi domin wannan su labari ne Allah yake ba mu labari ne Allah yake ba mu na cewa su waɗanda suka yi rinjaye iya abinda suka ce zamu gina masallaci akan wato kaburin su a gane ko kenan ba ana nuna cewa lamarin da suka yi daidai ne a'a ba ana nuna cewa daidai ne wannan labari ne Allah yake badawa bal ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sun wuce a lissafa na daga cikin su hadisin da yake cikin sahihai wato ummu habiba da ummu salama Allah ya kara musu yadda a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashi da lafiya suke bashi labarin wata cuci da suka ga a can kasar Habasha a lokacin da suka yi hijira wannan cuci ana kiranta Mariya yi suka bashi labarin yanda aka kawatar da wannan cuci kuma yanda aka cike ta da hutuna suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai waɗannan wasu jama'a ne wanda idan mutumin kwarai ya mutu daga cikin su sai su gina masallaci akan kabarin sa sannan kuma sai su yi hutunan shi su kawo su sa a cikin masallaci manzon Allah sai ya faɗa yake cewa waɗannan su ne waɗanda Allah ya la'ance su a wani hadisi yake cewa qatalallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yace Allah ya tsine ma yahudawa da ƴan mushrik domin sun maida kabarin annaba kabirin annabawan su masallatai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi yana fita manzon Allah yake cewa yace ya Allah kada ka maida kabari na ya zamanto gunki ana bauta masa ya Allah kada ka maida wato kabari na ya zamanto gunki ana bauta masa kuma yana fitar da manzon Allah yana cewa qatalallahu alyahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ran shi yana fita manzon Allah yana maimaita wannan kalma Aisha take cewa manzon Allah yana maimaita kalmar wannan yana tsawatar da jama'ar sa dangane da su abinda ahlul kitabi suka aikata karmu aikata irin abinda suka yi a wani hadisi sahihi manzon Allah yake cewa waɗanda suka fi kowa lalaci da kaskanci a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala su ne jama'u guda biyu jama'a ta farko manzon Allah yace waɗanda suke gina masallaci akan kabari su maida kabari shine wurin sallar su biyunsu na biyunsu manzon Allah yace jama'ar da kiyama za ta tabbata akan su wanda suna raye kiyama za ta tashi manzon Allah yace su suka fi kowa sharri da mugunta da kaskanci da lalaci a wajen Allah subhanahu wata'ala dan haka masu kafa hujja da wannan aya akan cewa ai mutumin kware salihin bawa waliyi in ya mutu ai kabarin sa sai a zo a gina masallaci akan shi ko a kawo kabarin nashi abin ne masallaci wannan sunna ce ta Yahudawa kuma duk masallacin da ke akwai kabari a cikin shi in aka yi sallah in shekara dubu aka yi ana sallah babu sallah kuma wanda yi wannan kasancewar zari'a ce ta bauta ma wani Allah subhanahu wata'ala sunna ce ta Yahudiyyar kuma la'antar Allah tana kan shi dan haka wannan labari ne Ubangiji ta'ala yake ba mu cewa waɗanda suka yi rinjaye akan lamarin su sun faɗa sun ce wai za mu maida kabirin nasu su zama to masallaci ne wurin sallar mu ne Ubangiji ta'ala yace sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum da sannu zaka ji suna faɗa suna cewa waɗannan matasa su uku ne karan su shine na hudu wai yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bil ghaib wasu ko zaka ji suna faɗa suna cewa waɗannan matasa su biyar ne karan su shine na shida rajiman bil ghaib dan zato kawai ba tare da wani dalili ba wai yaquluna sab'atun wasu zaka ji sun faɗa sun ce waɗannan matasa su bakwai ne wasamiruhum kalbuhum na takwas ɗin su shine karan su wannan ku kasancewar kamar yadda malamai suka faɗa wasu sun samu tattaunawa da jama'a ta musulmi kamar su ne wannan ahlul kitabi ko mu ce nasarawa waɗanda suke na najiran sune suke fada suka ce a ai matasan nan su uku ne karan su shine da hudu wani bangare daga cikin su suka ce a su biyar ne karan su shine da shida su kuma musulmi suka ce a su bakwai ne karan su shine da cikon takwas kin to dan haka a wannan fada ta biyu ubangiji ta'ala sai ya nuna cewa fada ce ta kuskure domin kawai zato ne ba tare da wani dalili ba shine yace wa yaquluna khamsatun suna fada suna cewa waɗannan matasa su biyar ne saji su hum kalbuhum karan su shine na shida rajiman bil gaibi dan zato an gane kuke nan nan Allah ya nuna cewa da fada ta farko da ta biyu wannan duka kuskure ne sai yace wa yaquluna sab'atun wasu suna fada suna cewa su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum karan su shine na takwas kenan wannan kuma ubangiji subhanahu wataala bai nuna kuskuren wannan fada dan haka malamai suka ce wannan ita ce fada ta mu'minai an gane ku kun rabbi a adam ubangiji ta'ala ya cece da su rabbi a adam ubangiji na shine masani bi iddatihim game da adadinsu ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san adadinsu illa qalil sai ɗan kaɗan daga cikin jama'a ma'ana kaɗan ne daga cikin jama'a waɗanda suka san adadinsu malamai suka ce abdullahi dan abbas ya ce ni ina daga cikin ɗan kaɗan ɗin kuma ya zalo ya ce su bakwai ne karansu shine na takwas to dan haka kenan anan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari dangane da wannan amma gaba ɗaya sai aka mai da lamari zuwa ga ubangiji subhanahu wataala cewa ur rabbi a adam ce ubangiji na shine masani bi iddatihim game da adadinsu ma ya alamuhum ba wanda ya san adadinsu illa qalil wato sai ɗan kaɗan daga cikin jama'a kenan wanda Allah ya sanar da su shine sai Allah ya ce masa falatu marifihim kada kayi jayayya kayi gardama fihim game da lamarin waɗannan matasa illa mira'an zahira wato sai jayayya wadda take mabayyaniya kenan akan abin da muka kissanta maka muka baka labari an gane ko in ma za ka yi jayayya to ka yi jayayya wadda take mabayyaniya ka faɗa musu iya abin da muka faɗa maka wala tastafti fihim kada ka tambayi ahadan daidai da mutum ɗaya minhum daga cikin ahalul kitabi fihim game da lamarin ahalul kitabi wannan ashabul kahf ubangiji ta'ala a nan ya hane shi cewa kada ya tambayi daidai da mutum ɗaya daga cikin yahudawa ko ɗan mushaw game da lamarin ahalul kitabi ya wadatu kenan da abin da Allah ya bashi labari wala taqulanna li shay'in ubangiji ta'ala ya ce kar ka sake ka faɗa ga wani abu da kake nihin aikatawa ka ce inni fa'ilun zalika gadan gobe zan yi kaza illa an yasha Allah sai ka ce in Allah ya so kenan duk abin da zaka wannan ba yana nihi abin da yake nan zuwa jimawa shi in baka faɗa ba lahi a'a so da yawa akan yi amfani da lafazin gadan akan abin da zai zo nan gaba daidai da minti daya kenan duk abin da zaka yi nan gaba karka ce zan yi kaza zuwa jimawa ko gobe zan yi kaza face sai ka ce in Allah ya so shine Allah ya ce wala taqulanna li shay'in kada ka sake ka faɗa ga wani abu da kake nihin aikatawa ka ce inni fa'ilun zalika gadan ni ne aikata kaza ne nan gaba illa an yasha Allah face sai ka ce in Allah ya so wadkur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka idan ka manta kenan in ka ce gobe kaza zan yi ka manta baka ce insha Allah ba zuwa jimawa in ka tuna sai ka ce insha Allah wa qul asa an yahdiyani rabbi ka ce tabbas ubangiji na zai shiryar da ni li aqraba min hadha rashada ga mafi kusaci wato ga shiriya min hadha game da wannan labari ma'ana ubangiji na zai kissanta min labari wanda yake tabbas game da lamarin waɗannan mutane kenan maganar ya tambayi wasu ma bai ma taso ba domin annabin Allah ne duk wani abu wanda yake na gaibu wanda ya wuce da abin da za a yi gaba yakan samu labari da bayani ta hanyar wahayi shine anan Allah ya ce masa kar ya tambayi kowa kuma kar ya ce nan gaba zai aikata wani abu sai in Allah ya so in ya manta ambaton ubangijinsa in ya tuna to ya ambace shi kuma wa qul asa ka ce tabbas an gane ko wa qul asa an ya hadiyani rabbi ka ce tabbas ubangiji na zai shiryar da ni li aqraba min hadha rashada ga mafi kusaci ga shiriya min hadha game da lamarin waɗannan matasa kenan ubangiji na zai nuna mu hakikani yadda lamarin su yake nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana duk da cewa aya biyu ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.